sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC. Ke muku barhaban lali a shirin mu na daren ranar Talata 1 ga watan Nuwamba. Yau take fa ranar matasan Afirka. To amma wasu na ganin watsi da matasan ya jefa su cikin miyagun halayya.
Tambur matasa su ma sun zama kaman bomb, ko wata rana za su iya su yi explosive.
Za ku kuma ji kashi na biyu na hira kan siyasar Amurka. Sannan yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan rahoton da ke nuna cewa wasu jami'ai na faɗe ko lalata da mata 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce a tara, sannan sai 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Najeriya hare-haren ƴan bindigar yankin Niger Delta da suka yi tsanani a farkon shekarar nan sun janyo koma baya akan yawan man da ƙasar take haƙowa da kusan rabi. Yanzu gwamnatin Najeriya ta fara tattaunawa da ƴan bindigar da zaman maido da zaman lafiya a yankin mai arzikin man fetur a cewar Cheka Oduwa daga birnin tarayya Abuja. Shugabannin al'ummar yankin Niger Delta sun yi wata ganawa da shugaba Muhammadu Buhari a fadarsa da ke birnin tarayya Abuja. Gwamnatin na fatan ganawar za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya da kuma ci gaba da haƙo mai yadda ya kamata a yankin na Niger Delta. Samun nasara haka zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin Najeriya da ke fuskantar koma baya. Wata sabuwar ƙungiyar 'yan bindiga da ake kira Niger Delta Avengers ta ɗauki alhakin kai wasu hare-hare da dama a kan butatan man fetur da kaddarori a yankin cikin shekarar da ta gabata. Sai dai rahotanni sun ce ba ta aike da wakilanta a ganawar da aka yi yau Talata ba.
Wani janar ɗin mayakan Iraki ya ce dakarun ƙasar na musamman sun kama tashar talabijin ɗin ƙasar da ke Mosul. A zaman wani bangare na farmakin da suka auna kan birnin da zamar kurar 'yan kungiyar ISIS. A karan farko tun shekarar 2014, sojojin Iraki suka shiga birnin bayan da suka fi mai da hankali kan ƙauyukan da suke ciki da kewayen birnin na Mosul. Manjo Janar Sami Al-Aridi ya faɗi cewa dakarun sun shiga unguwar Gwajali da ke Mosul da safiyar yau ɗinnan Talata, inda suka yi bata kashi da mayakan na ISIS. Ya kuma ce mayakan na ISIS sun gina shingaye da kankare don su hana dakarun Iraki shiga birnin. Zafafan hare-hare ta sama kan inda mayakan na ISIS suke a unguwannin Gwajale su ne suka bude hanya ga dannawar da dakarun Iraki suka yi. Mayakan sun mai da hankali, wato sun mai da martani ta harba makamai masu linzami da kuma gurneti. Wannan nasarar tana zuwa ne makonni biyu bayan da haɗakar dakarun Kurdawa da na 'yan Shi'a da kuma ɓarin wuta ta sama da dakarun Amurka suka ƙaddamar a matsayin farmaki, wanda shi ne mafi girma a ƙasar tun bayan shekarar 2003 don kawar da wannan ƙungiya ta ISIS.
Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan takarar shugabancin Amurka, Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican, sun yi gangami da magoya bayansu a jihohin da ake gani suna da tasiri a cikin makon nan, wanda shi ne na ƙarshe a fafatawar neman shugabancin na Amurka. Clinton za ta je birane uku a jihar Florida, jihar yawon buɗe ido da ke kudu maso gabashin ƙasar, wadda Trump ya hakikance tilasa ya yi galaba don samun nasarar zama shugaban Amurka ranar Talata mai zuwa, in Allah ya kai mu. Wani sakamakon jin ra'ayoyin jama'a a kwanan nan ya nuna Trump na gaba da maki ɗaya a jihar ta Florida, amma babu tabbas saboda haka 'yan takarar ke kewayawa jihar har wato 'yan kwanakin nan da suka rage kafin zaɓe. Shi kuma Trump zai ziyarci jihohi biyu yau Talata, Pennsylvania da Wisconsin, inda sakamakon jin ra'ayoyin jama'a ya nuna Clinton ta bashi tazara. Yana fatan zai karkata goyen bayan jama'ar jihohin don samun nasara zama shugaban kasa kafin kuma ya nufi jihar Florida.
Majalisar Dinkin Duniya tana gargadi da gwamnatin Syria da 'yan tawaye akan cewa ana fa iya samun su da laifukan yaki a birnin Aleppo da ke kusa da wato da ya kasu gida biyu a arewacin kasar. Dakarun gwamnati sun sha kokarin wato unguwannin da 'yan tawaye suka mamaye a gabashin birnin sun yi wa wurin kawanya yayin da aka yi lugudan wuta ta sama a tungayen 'yan tawayen. Dakarun 'yan tawayen suna kokarin maida martani ta karya lagon zobi ko kawanyar da aka yi musu ta hanyar tsananta hare-hare a yammacin birnin na Aleppo wanda ke hannun gwamnatin Syria. Sakamakon haka adadin fararen hular da fadin ya rutsa da su na ta karuwa. Majalisar Dinkin Duniya ta ce cikin 'yan kwanakin da suka gabata an kashe mutane fiye da 40 kuma wasu da dama sun ji raunuka. Labaran duniya aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji dai yau take faranar matasan Afirka. To ko yaya makomar matasan take a jamhuriyar Niger? Sulaiman Munibarma gare ka.
Alƙalamin ƙididdiga a kan yawan jama'ar Nijar sun yi nuni da cewa sama da kashi 70 daga cikin 100 na al'ummar ƙasar duk matasa ne, abinda ke fayyace mahimmancin gudunmuwar da wannan rukuni na matasa ke da shi wajen ayyukan ciyar da ƙasar ta Nijar gaba. Sai dai wani abinda ke zama tarnaƙi ga matasan ƙasar ta Nijar shi ne rashin samun kulawar da ta dace a gwamnatance. Ta la'akari da cewa kashi ɗaya daga cikin ɗari na kasafin kuɗaɗen ƙasar ne kawai ake warewa sha'anin matasa a kowace shekara. Lamarin da shugaban majalisar matasan ƙasar Nijar Aliyu Umaru ya ce yana ragewa matasa hamzari.
Yau ranarmu ranar ne da ya kamata mu haɗa ma 'yan gwamnati abin da ya kamata. Tunda akwai alkawari da suka ɗauka bisa kan karatu, bisa kan kwanciyar hankali, bisa kan matasa ma ya kamata a ce cikin kudin gwamnati 3% aka sa shi cikin matasa, amma a nan Niger ko 1% ba a kai ba, kuma wata rana yana kawo mu matsaloli da yawa.
Ko da yake gwamnatin ta Niger tana kwatanta nuna damuwa akan halin da matasa ke ciki, amma kuma cewa take sawun giwa ya take na raƙumi, domin a cewar ministan matasa Kasim Mokhtar, halin da ake ciki a yau hankalin hukumomi ya karkata ga ayyukan samar da tsaro.
Ka san ƙasar mu Niger akwai ƙaramcin kuɗi kuma ga matsaloli da yawa ƙaƙane zami kenan. Cikin irin wannan zama tare da matasa zai taimaka domin ta hanyar shawara da kingin dubaru cimma gurin da muke so mu cimma kafin lokacin. Abu ne wanda duk kowa bisa kan shawara ce, ƙaƙane za mu shawara tare kasa jefa kansu cikin kama abubuwa waɗanda suke miyagu, waɗanda suke ma duniya barazana akan zaman lahiya.
Maida hankali akan sha'anin tsaro na da mahimmanci, amma kuma warware matsalolin matasa ma ba baya ba, in ji shugaban majalisar matasan Nijar, wanne ke jan hankalin shugabannin Afirka su dubi matsalolin matasa da idon basira.
Ana sa kuri kikin security nan ma an bar matasa su ma sun zama kaman bombu, kowace rana za su iya su yi explosive. Kenan dole ne gwamnati su zamna su yi lissafi mai kyau. Duba abin da yana faru Difa, matasan Difa ne mana. Abin da yana faru Nigeria ba matasan wani gari ne, matasan Nigeria ne. Kenan ya kamata a sa kudi a ba matasa aiki.
Bisa la'akari da rawar da matasa ke takawa wajen tabbatar da tsaro ko wargazar da shi a wannan lokaci na yawaitar ayyukan ta'addanci, ƙungiyar tarayyar Afirka ta karkatar da akalar shagulgulan ranar ta matasan Afirka ta bana ga maganar saka matasa cikin kyakkyawan yanayi, inda ta gargaɗi shugabanni su yi tanadin wadatattun kuɗaɗen da za su bayar da damar inganta rayuwar matasa ta hanyar samar da ayyukan yi ko sana'o'i. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman. To yayin da ake bukin ranar matasa, sai kuma gashi an buga tsakanin matasan da 'yan sanda a damagaran har aka jijji raunuka. Tamara Abari gare ki.
<tip-> A ɗazu da safe ne ɗalibai na sakandare da na jami'ar da magaran suka yi ɗauki ba daɗi da jami'an tsaro da suka yi ta harba barkonan tsohuwa yayin da su kuma ɗaliban ke harban su da dankon kaushu da duwatsu. An yi ta gwabzawa inda wasu titunan garin da magaran suka harnike da hayakin tear gas, abin da bai yi wa jama'ar da magaran din daɗi ba.
Cikin unguwoyi ra'ayin ikonar suna cikin lakol ma suna kur aka dinga jefa musu NSP ƴan mata suka yi ta wasu ma suna kur ole wanda suke kur a ce an je an kare lakol din suka wasu je su huddo su duka yi a iske su a yi ta jefa.
Bai kamata ba a ce jama'a tsaro su rika shigowa cikin gari mutane suna hidiman neman tuwon su suna ta fesa musu wannan barkonan tsohuwa.
Su ma iyayen yara sun ce wannan abu kuma ya ishe su.
Wallahi su mutallaya ba wanda zai ga dan shi ana walakantawa a cikin gari. Koyi da sabar da koyi su bukata su tabiya mu yaran mu bukata su kan tabiya wallahi ba za mu sa ido ba muna wannan.
Tarzomar ta haddasa jikkatar jama'a da dama da suka kasance a sashen da ake kula da waɗanda ke cikin tsanani wato emergency a babbar asibiti ta nan da magaran. Dr. Guruza Bintu ta babbar asibitin ta da magaran ta bayyana mana yanda abin ya kasance.
Mun samu dan malatin da dama da muke dauka wanda suke da matsala wajen lumwashi wanda sun ka samu rauni.
Abdul Mamman Isufu shine magatakarda na ɗaliban makarantar sakandare ta nan da magaran. Har lokacin aika wannan rahoto jami'an tsaro da ɗaliban na gwabzawa. Tamara Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
A gaida malama Tamar, to saboda wata matsala ba za mu iya kawo muku labarin tashin hankalin da ya faru tsakanin manoma da makiyaya a Bangi na jihar Tawa a jamhuriyar ta Niger ba. To sai kuma siyasar Amurka, inda ɗazu wani tsohon edita a muryar Amurka kuma mazaunin Amurka Shehu Yusuf Gura ke bayani. A kashi na biyu na hirar na fara da tambayar sa ƙarin haske kan tsarin nan na zaɓe tun da wuri, sai ya ce.
Ya kamata dai mutane su san cewa a nan Amurka yanzu haka akwai mutum miliyan 200 da kusan 5 ko 7 da suka yi rijistar zaɓe. Miliyan 200 da wani abu. Kuma daga cikin miliyan 200 din nan da wani abu a wannan zancen nan da muke da kai a yau din nan sama da mutum miliyan kusan 25 zuwa 30 sun riga sun kaɗa ƙuri'unsu. Saboda a nan ƙasar ana sauƙaƙa tsarin zaɓe. Za ka iya zuwa ka yi zaɓe a wasu jihohin wata ɗaya kafin zaɓe. Za ka iya zuwa ka yi kwana 5 kafin zaɓe. Akwai ma jihar da za ka iya yin rijista a ranar zaɓen kuma ka yi zaɓen. Saboda haka yin zaɓe da wuri a nan wata hanya ce da za a rage wa mutane wahala da jidalin zaɓe. Tunda kaga a nan ba wai hutu ake bayarwa ba in za a yi zaɓe. A lokacin aiki kake fita ka je ka ƙura'a ka ko da safe ko da rana ko da daddare. To idan suka ce a rana guda za a yi ta. Mutum miliyan 200 da wani abu su jefa ƙuri'a za a samu rudani da cinkoso. Saboda haka ne suke ba da lokaci daga wata ɗaya zuwa kwana 25 zuwa kwana 15 za a ci gaba da zaɓen nan har ran da za a yi. Akwai ma jihohin da kwata-kwata ma ba a fita zaɓe Ibrahim. Kawai takardar zaɓen ka ƙuri'a ka za a aiko maka da ita ta gidan waya, ka cike ta gidan waya, kai ma ka mayar gidan waya, ka kai kafin ranar zaɓe.
Wannan tsarin kaɗa ƙuri'a tun da wuri ba ka ganin yana da irin nashi rashin alfanu duk da ike yana da alfanun kuma?
To babban abin da ake magana gasa yanzu cacin bakin da ake yi ma game da wani bam da wata gurneti da shugaban hukumar binciken manyan laifuffuka ta Amurka wato FBI ya saki. Cewa duk da yake da an ɗauka binciken da ake wa ita Hillary game da emails ɗin da ta yi amfani da wata saba tata ta kanta ta ringa amfani da ita lokacin tana sakatariyar harkokin waje, wannan da ya ce an riga an gama binciken an gama komai ba ta da laifi. To ranar Juma'a nan da ta gabata kuma sai ya fito ya ce a'a. An sake gano wasu emails ɗin waɗanda kuma ake ganin sai an daɗa bincike a kansu kafin yanzu kuma a tantance ko tana da laifi ko ba ta da laifi. To wannan sanarwa da shugaban FBI ya faɗa ta sa yanzu haka ba wanda isan abin da zai faru a game da zaɓen. Kuma kamar yadda na gaya maka tuni mutane kusan miliyan 25 zuwa 30 sun yi zaɓe. To shine wasu suke ganin bai kamata mutum ije yi zaɓe ba sai ya tabbatar ya gamsu da cewa babu wani abin fallasa kuma da zai fito. Domin yanzu idan ka riga ka yi zaɓe kuma sai ka ji an ce har yanzu ana binciken ita Hillary Clinton kuma akan abin da watakila kai zuciyarka ba ta karɓu ba ta gamsu da shi ba ne, ka ga za ka ringa da na sani. Amma fa wannan ra'ayin waɗansu tsiraru ne. Zaɓe da wuri yana amfanar talakawa musamman baƙaƙen fata da Latinos waɗanda su ne suke aiki biyu ko uku ko huɗu a rana. Saboda haka ba su da lokacin da za su ware awa ɗaya awa biyu ko awa uku su je su yi zaɓe. Saboda haka wannan tsari ne da yake da fa'ida kamar yadda ka faɗa da kuma rashin fa'idar sa.
To menene kuma alfanun cin zabe jaha-jaha a maimakon jimlar ƙuri'un ƙasa baki ɗaya ga Amurka?
Electoral quality. To abin da ke faruwa shine lokacin da masu rubuta tsarin mulkin Amurka suka rubuta tsarin mulki, ba su yadda da cewa yawan ƙuri'a shine zai sa ka zama shugaban ƙasa ba. Ai kaga algo ne ya sami yawan ƙuri'a a zaben shekarar 2000, amma kuma daga ƙarshe ba shi ya ci zaben ba, duk da yake kowa ya san yawan ƙuri'arsa ta fita bushiyawa da kusan ƙuri'a 500,000. To abin da ya faru shine kowace jiha a nan ana bata wakilan majalisar zaben shugaban ƙasa, wannan electoral college din da ka faɗa, kuma kowace jiha tana da yawan ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa gwargwadon yawan jama'arta. Jihar California ita tafi kowace jiha yawa a America, ita take da ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa guda 53, daga ita sai jihar Texas, daga jihar Texas sai jihar New York, daga jihar New York sai jihar New Jersey. Waɗannan jihohin su suke da mafi yawan ƙuri'a in ka ɗauke jiha irin ta Virginia da Ohio da Pennsylvania da sauransu.
Shehu Yusuf Kura ke bayani kan siyasar Amurka. To an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan zargin da ake wa wasu jami'ai a Najeriya na faɗi da lalata da mata 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To bari mu fara daga Baucin Yakuba. Wake kan layi.
Wake kuna tare da Ibrahim ne daga nan jihar Bauchi a karamar hukumar Ganjonan cikin garin ya.
To gare ka Ibrahim.
Wake naji akan tattauna kuke akan
zargin
al'amuran tadiya abin nan wajen 'yan gudun hijira. To sai dai abin hari addu'a gaskiya Allah dai ya samu lafiya da zama lafiya, Allah kuma ya kare mu. Ine wannan shi ne shigata ta farko a wannan shirye-shirye na ku. Na gode a tashi lafiya.
To mun gode Iro, bari mu kada Fatuskum. Wake kan layi a Fatuskum.
Assalamu alaikum, sunana Gambo Barau Fatuskum daga tsohuwar kasuwa garin Fatuskum.
To Haji Gambo, muna jin ka.
Gaskiya wannan al'amari abin takaici ne, wayannan bayin Allah abu ne, mutane ne da ya kamata a tausaya musu, a jajanta musu. Ba a gida suke ba, amma kuma duk da haka mutane da bi su ana yi wannan irin fasikanci da fasadi da su, gaskiya Allah madarai da wannan lamari. Kuma wallahi duk mai yin wannan Allah ba zai bar shi ba, mutane duk wannan cewa Allah sai ya saka.
To da fatan sun ji Alhaji Gambo. Bar mu kada kuma can kurmi. Wake kan layi a Jakuta. To muna jin ka.
A wannan abubuwa da yake faruwa a kan 'yan gudun hijira, waɗanda suke wani abu da mutane ba masu imani ba ne dama. Domin duk mutumin da yake wannan, wato idan ya samu mutum ma zai kashe shi. Ya za a ce wanda yake yana neman abin da zai ci yana gudun hijira ba uwa wani ba uba, ga ki nan ba ma dangi, wannan ba shi ma inda zai shiga ba a ce ana yau da ran shi ko aure shi ko dai sai ya zina kana a baya abin da zai ci. Wannan rahin imanin ya kamata mai da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bincika duk wanda ya yi wani abu akan wani abu, a yi masa hukunci mai tsanani.
To da fatan hukuma ta ji kuma za ta ɗau mataki. Bari mu kaɗa Kaduna garin gwamna. Wake kan layi.
Ka almasi barka da dare.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Zaro, mai rediyo da rikoda da kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To wannan al'amari dai da yake faruwa gaskiya an nuna babu rashin imani gaba ɗaya a cikin wannan al'amari. Yanzu wayannan mutane cikin gudun hijira me ya kamata, in baka san zaka tallafa musu ka taimaka musu ba, to kai me ya kamata ka yi? Ko ka yi tunanin cewa wannan abun ko ba daɗe ko ba dime, kai kanka baka tunanin, baka iya tunanin cewa wata rana abin zai iya zuwa kanka? to ya kamata gaskiya shugaban kasa ya dauki mummunan mataki akan waɗannan mutane, domin gaskiya al'amari abin babu imani a cikin almaci. Da fatan zaka tashi lafiya Alhaji Musa Garo, nagode.
Allah sa hukuma ta ji bayaninka da shawara da ka bayar Alhaji Musa. To ga kuma wani dake son bayani, muna jin ka. To muna jin ka.
Gaskiya wannan abun Allah wade ne da abun da yake faruwa da bayan Allah wannan. Ba a bar su da abun da yake damun su ma su ne an tsaka rayuwarsu. Gaskiya muna kira da shugaban kasa da gwamnan Borno a bincika su wanda aka samu da laifi a hannun a cikin wannan al'amari a hukunta su da za ta yi aiki a kansa.
To da fatan hukuma za ta dau matakin da ya dace bayan an yi bincike an tabbatar da zargin. Bari mu kada jihar Niger. Wake kan layi a Niger?
Wanda ke mai magana Isani Abubakar ne daga Abuja, jihar Niger.
To muna jin ka Aja Abubakar.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Idan na tsaya na kwana wallahi da dadewa sai Allah ya sa yau na sami.
Yawwa, to tunda Allah ya sa ka sami mu, muna jin bayanin ka.
Abin da kuke magana da a kafin da kuke magana kai na masu zuwa wajen 'yan gudu hijira suna lalata. To sai shawara na daga shugaban kasa ya kafa kwamiti mai tsauri kuma a tuntuɓi wayannan mutane, kuma aka same su a hukuntar da su sosai don na gaba.
To da fatan shugaba da sauran hukumomin da abun ishafa za su dau mataki kamar yadda ka ba da shawara. Bari mu koma garin gwamna. Wake kan layi a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To madalla, sunana Murtala, kuma ina kiranku daga Kaduna ne a tarayyar Najeriya.
Muna sauraron ka.
Gaskiya wannan magana dai sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutanen ganin ce za a taimaka musu rayuwarsu da inganta, a tausaya musu sun zama marayu sun zama zaurawa, amma shi ne a ce sai an musu barazana, sai an nemi wani abu a cikinsu kafin a ce ma za a yi musu wani abu ko a sauke musu a cikinsu. Wallahi duk wani shugaba da ke indiyan shugaba ne a ƙasar ne san cewa wannan ya zama lazim a kansa ya kare mutuncin waɗannan bayan Allah. In ba haka ba wallahi Allah zai sauke.
To da fatan hukuma ta ji, bari mu sake komawa Baucin Yakuba. To da alamar dai, to muna jin ka malam na Bauchi, muna sauraron ka.
Yawa malam mujin mu ne daga Bauchi.
Muna sauraron ka.
Ina a kan wannan magana. Wayannan sojojin suka yi wani abin da suka yi ba daidai ba ne, ya kamata a ɗauki mataki ne tsaurari a kansu.
Wato bari watakila akwai buƙatar mu yi ƙarin haske, ba wai an tabbatar ba ne zargi ne, saboda haka za mu so duk bayanin da za a yi a kafa shi kan zargi. Yawa, ci gaba.
Ai zargi kan duk abin da ka ga ana yin sa to ya fito zargi, don da ba su yi ba za a faɗa ba. Ko ba haka ba?
Haka ne malam.
Yawwa, saboda haka wannan a ɗauki mataki mai kyau a tsakaninsu, saboda abin suke nan ba daidai ba ne, domin su suna ganin ba su ga wani bayan su a Najeriya, su ne kawai suke kuma abin da aka faɗi nan gaskiya ne.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu kaɗa Kwantagora. Wake kan layi a Kwantagora?
Adamu Yusuf Leda daga Kwantagora.
To Haji Adamu, muna jin ka.
To a gaskiyar al'amari wannan abin ya ɗaga mana hankali. Mu muna tunanin kamar cewa bako ya tafi ashe bako bai tafi ba. Ana maganar abincinsu da sauran haƙoƙinsu da ake danne musu. To yanzu abin ya kai ga maganar cewa sai an yi ba ni gishiri in ba ka manda. To wannan abin gaskiyar magana ya ɗaga mana hankali. Muna son gwamnati ta sa ido sosai, ta kafa dokar ta ɓaci akan harkar 'yan gudun hijira. Ba wai magana ba ne wanda za a tsaya a yi sako-sako ko a ce an kafa kwamiti, kuma bayan an kafa kwamitin sai dai ka ji magana ta riga ta wuce. A'a, dokar ta ba ce ya kamata a kafa akan abin.
To mun gode da shawarwarin da kowannenku ya gabatar, da fatan ba za ku gaje da mu ba, za ku rinka kawo gudunmawa.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka
babbar mai shirye-shirye akan daidaiton jinsi da kuma tallafawa mata ta hukumar ayyukan raya kasa da kasa ta Amurka USAID a takaice. Susan Markham ta kammala ziyarar kwana biyar da ta kai zuwa kasar Lao a watan Oktoba. A ziyarar da ta haɗu da manyan jami'an ma'aikatar ilimi ta kuma ziyarci makarantu don share hanyar faɗaɗa shirin gwamnatin Amurka na barin ƴaƴa mata su yi karatu a Laos. Wanda shugaban kasar Amurka Barack Obama ya ba da sanarwa a yayin da ya ziyarci kasar a watan Satumba. Bayan zaman tattaunawa da ministan ilimi da wasanni St. Joan La Chantabun tare da manyan jami'an harkar ilimi a Vientiane a ranar 4 ga watan Oktoba. Ms. Markham da wakilanta sun ziyarci yankunan Luang Prabang da Udom Chey inda ta tattauna da malamai akan bukatun aikin koyarwa, masu kula da harkar mulkin makarantu, jami'ai da dalibai da kuma iyayen yara. Ms. Markham ta ce, "Muna farin cikin samun wannan dama ta mu'amala da jami'an Lao, malamai, iyayen yara da kuma dalibai don fahimtar abubuwan da suka shafi ilimi a wannan kyakkyawar ƙasa." A ƙarƙashin shirin barin yara mata su je makaranta, za mu iya samar da sababbin hanyoyi da za su taimaka wajen tabbatar da ilimin matasa, maza da mata, don su sami ilimin da suke bukata domin ci gabansu. A ranar 7 ga watan Oktoba, Ms. Markham ta haɗu da wakilan ƙungiyar mata da majalisar kula da muradin iyaye mata da yara a ƙasar ta Lao, da wata majalisar tallafawa mata, tare da wasu masu ba da gudunmawa akan ci gaban mata da ƙara kula da muradin yara mata da kuma manyan mata a cikin ƙasar ta Laos. Shirin gwamnatin Amurka na tallafawa neman ilimin yara mata da uwar gidan shugaban na Amurka Michelle Obama ta kaddamar, da suke hana 'yan mata da suka tasan makosawa samun ilimi na gari. Shirin tallafawa yara mata su yi karatu ya rungumi shirye-shiryen da aka dade ana amfani da su, da kuma ƙirƙirar wasu sababbin wajen kyautata damammaki akan hanyoyin ilimin mata a duniya baki ɗaya. Amurka na alfaharin yin aiki da Laos wajen taimakawa ci gaban 'yan mata su sami cikakkiyar damar haɓaka basira da fasahar da Allah ya ba su domin amfanin kansu da na sauran al'ummar ƙasar ta Laos. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da wani ƙarin bayani, ka iya rubutawa zuwa editorials a adireshi kamar haka: VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma ku iya rubutawa ko kuma duba sabbi da sauran editorials da aka rubuta a baya a pejin editorials kamar haka: www.voanews.com/editorials.
To, a gaida Naziru, yanzu kuma ga Maryam Dauda ta dawo da labarai, amma fa a takaice.
A takaice, yau Talata, zaman ɗarɗarɗin da ake yi a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya fito fili ƙarara, yayin da babbar jam'iyyar adawa ta binne mutane shida da aka kashe a lokacin da aka kai hari a kan helkwatar jam'iyyar a tsakiyar munanan tashe-tashen hankulan da suka auku cikin watan da ya gabata, kamar yadda William Close, wakilin muryar Amurka daga Kinshasa, ya aiko mana. A wajen jana'izar, ɗaruruwan masu zaman makoki ba su ɓoye wanda suke zargi da aikata wannan kisan ba. Sun rera waƙa suna faɗin shugaba Joseph Kabila na kashe jama'ar Congo, kuma dole ya yi murabus ba tare da ɓata lokaci ba. A jiya ne aka maida gawarwakin mutanen shida inda aka kai harin a helkwatocin jam'iyyarsu ta UDPS, jam'iyyar adawa mafi girma a ƙasar. An banka ma ginin jam'iyyar da ke Kinshasa wuta ranar 20 ga watan Satumba da ta wuce. A gaban ginin ne aka gudanar da zaman makokin na yau. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya, mutane fiye da 50 aka kashe a lokacin rikicin, wanda ya ɓarke daidai lokacin da 'yan adawa suka yi wata zanga-zanga ranar 19 ga watan Satumba. A Najeriya, hare-haren 'yan bindigar yankin Niger Delta da suka yi tsanani a farkon shekarar nan sun janyo koma baya kan yawan man da ƙasar take haƙowa da kusan rabi.
To, masu sauraronmu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injinmu na wannan lokacin. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.